الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا أشرن دبكو إغواتا بيو سفر shekara ta 1432 hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da 31 ga watan 1 shekara ta 2011 alisafin turawa zamu ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma cikin wannan sura mai albarka suratu an-nisa yau shine darasin mu na biyu a cikin wannan sura mai albarka a satin da ya wuce mun tsaya ne a aya ta 3 yau zamu tashi akan aya ta 4 a fadin Allah madaukakin sarki wa atun nisaa saduqatihinna nihla na'am sauti very jayyid ku yi komai mata sadakin su nihlatan abinda ake nufi da nihla shine wajibi ne ku ba su dole hannu da hannu wannan ana magana ne ga wato waliyai wadanda suke da matan da za su aurar da su su ba su cikakken sadakin su kalmar nihla tana nufin fariḍa kamar yadda imamu qatada yake fada wa atun nisaa saduqatihinna nihla ay wa atun nisaa saduqatihinna fariḍa ku ba wa mata sadakin su wajibi ne farilla ne kalmar nihla a larabci ba a ce da abu nihla indai ba abu ne wanda yake an ambace shi an san shi ba an ambace shi kuma an san iyakadarin sa da yawan sa wannan shine ake nufi da nihla فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا idan su mata din da kansu suka yi ra'ayi su ba ku wani abu daga cikin sadaki din ay fa in tabat nufusuhun bi shay'in min dhalika fa wahabna minkum siran siye musu dadi sai suka dan dauki wani abu suka tsakuran muku to fakuluhu hanian mari'a ku ci halalan tayyiba kenan ku ci shi a matsayin halal kuma mai tsarki Allah ya hore muku sa'igan tayyiba kalmar almari'u a larabci ana nufin wato abinda za a ci shi a ji dadin sa mahmudul aqiba kenan wanda karshen sa dai abin za a ji dadin sa to anan gurin wannan aya din tana magana ne akan wajibcin danka wa masu sadaki sadakin su mata kenan kada wani yazo ya aurar da yarsa yazo ya rike mata sadaki ya ki ya bayar da ita ya bata ko kuma wani ya aurar da kanwarsa ko yar uwarsa ya rike sadaki ya ki ya bata wajibi ne a basu sadakin su kamar yadda Allah ya ce wa atun nisaa saduqatihinna nihla da abinda suke yi shine idan mutum yana jibintar lamarin mace idan ya aurar da ita idan suna zaune da ita yarinyar daman a wuri guda to ba zai bata sadaki ba in an kawo sadakin sai ya karba sai ya cinye idan kuma mana idan ya aurar da ita ga wani na kusa kenan a gida dan uwa ko makoci ko abokin zama ko dan gari guda to sai su rike bara su bata ba amma idan ya aurar da ita ga wani bako a nisa dan taimakon da za su yi mata shine sai su dora ta akan jaki ko su dora ta akan raƙumi ko su dora ta akan dabba sai su akai ta araka ta wannan rakiyar da aka yi mata shine maimakon sadakinta in a gida ne kuma aka yi auren ta ba wani gari aka kai ta ba ba za su bata koko ba za su bata komai ba wai zamantakewan da suka yi da ita zaman da ake da ita a gida shine maimakon sadakinta to kun ga wannan akwai zalunci a ciki shine Allah ya ce wa'atun nisaa saduqatihinna nihla dadin kuma wani dabi'a har yanzu da suke shine mutum sai ya bada yar uwarsa ga dan uwansa ko abokin shi shi ma sai ya ce ka bani kai mata ka amma ba za mu bada sadaki ba shine nikahu shigari kenan annabi ya hana wannan kuma alqur'ani ma ya ce ku bada sadaki kada wani ya ce ga yar uwata ka aure ta babu sadaki nima zan baka zaka bani taka babu sadaki kun ga an yi canji kenan to wannan ya zama haramu ya zama shigar kenan an yuzawwiju ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu ar-rajulu al-akhar ibnatahu wa laysa bainahuma sadaq babu sadaki a tsakanin su kamar yadda Imam Malik ya faɗa cikin Muwatta da haka wannan aya din tana nuna mana wajibcin a dauki sadaki a bawa waɗanda ainihin aka ainihin wato aurar da su to anan yanzu misalin idan mace ta yi radi an aurar da ita an ba ta zakin 100,000 ta ce a'a ta ba wa wani sadakin ya halatta ko ya halatta ya karba fa in tubina lakum an shay'in minhu nafsan kenan fa kuluhu hani'an mari'a in sun ga dama sun yi radin kan suka ba ku to ku ci ku yi amfani da shi hani'an mari'an Allah ya halatta muku shi sai Allah ya ce mai kuma
wala tusufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman warzuquhum fiha
sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman Allah ya hana ku ba da dukiyoyin ku ga wawaye kada ku ba da dukiyoyin ku ga wawaye as-sufaha ana nufin wawaye kar ku ba da dukiyar ku ga wawaye allati ja'ala Allahu lakum qiyaman dukiyar da Allah ya sanya ku zaman to za ku tsayu da ita dukiyar da kuke rayuwa akan ta arzikin ku jarin ku abinda kuke tsawurwurta kuke sarrafawa kada ku ba wa wawaye
warzuquhum fiha
ku azurta su ku dan ba su kenan ku dan tsakura musu waksuhum sannan kuma ku yi musu sutura a ciki wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu wato zance mai dadi qawlan ma'rufan ana nufin idatan jamila ai musu alƙawari mai dan kyau kamar ka ce idan na ci riba zan ƙara maka daga baya zan baka karɓi wannan ka rike daga baya zan yi maka kaza to wannan aya din tana nuna mana wato kada mu dauki dukiyar mu mu bada as-sufaha malamai sun yi sabani wai su waye waɗannan sufaha din kamar wawaye din da aka faɗa to Allah ya yi amfani da kalmar sufaha ne anan ana nufin wato masu ƙarancin hankali dan asalin shi as-safihu a larabci shine wanda yake da khafiful aqli wanda yake da hankalin sa ba cikakke can sosai ba sai ku hakuri da wanda za ku ji an ambata su ne a na farko wasu malaman suka ce ana nufin mata kada mutum ya zo jarinka abinda kake juyawa kudin business ɗinka kurin ka dauka ka ba matarka sai abinda ta ga dama za ta yi ita za ta ce yi kaza ita za ta ce kar ka yi kaza kar ku yi wannan as-sufaha wa ana nufin an-nisa kamar kenan wala tu'tu an-nisaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman me yasa annabi ya ce da mata naqisatu aqlin wa din mata suna da tawayar hankali mata suna da tawayar addini cikar hankalin mace bai kai na namiji ba ba yanda za a ce dukiyar ka jarin ka gaba daya a hannun mace yake sai ta ga dama za ta baka fita ka je ka yi sarin kaya za ta maka kwaba ba karamar kwaba ba ka fahimci wannan to wannan kenan wasu malaman suka ce anan ana nufin wato mutum ya bada yara shi ake nufi as-sufaha yara kar ku dauki dukiyar ku bawa yara al-aulad kenan ku dauki dukiya ku bawa yara kanana su za su rike mu ay la tu'ti waladaka safiha kakka bawa danka wawa malaka alladhi huwa qiyamuka ba'da Allah ta'ala kar ka bashi dukiyar ka wanda da shi kake tsayuwa da shi kake ainihin business shi kake juyawa da shi ne ake samu abin nan dan abin da ake ciyar da iyali kada kai wannan in ka bawa yaro fa yufsida hu sai bata shi wannan ra'ayi na biyu kenan Abdullahi dan Abbas yake cewa anan abin da ake nufi da as-sufaha ana nufin an-nisa'u was-sibyan kada ku bawa yara da kuma mata dukiyar ku wasu kuma suka ce a'a ana nufin wato abin da ake nufi da as-safi duk mutumin da yake bai iya tasarrufi da kuɗi ba bai iya juya kuɗi ba kasa akwai wanda yau din nan za ka bashi 200,000 to sati biyu yayi yawa zai halakar da su saboda bai iya juya kuɗi ba saboda shi kansa rike kuɗi iyawa ne ko to kada ku dauki dukiyar ku bawa irin waɗannan mutanen la ta'mid ila malika alladhi khawwalaka Allah wa ja'alahu laka ma'ishatan fatu'tiyahu imra'atuka aw ibn aw banik kada ka dauki dukiyar da Allah ya baka wanda da shi kake rayuwa shine ake zuwa a dan tsawurwurta a zuwa nemo dan abin da za a ci kuma ka je ka ba wa danka ko ka ba wa matarka a'a karka mai da sufa yakunu humul ladina yaqumuna alayka sune waɗanda za su tsaya wajen sarrafa kudin sai abin da yayanka suka ga dama shi za a yi da kudin ka kana nan kana jiran abin da za su baka wannan ba daidai bane kuskure ne kun fahimci wannan to anan wannan yana nuna mana ashe addinin musulunci wato yana kula da kwarewa da ainihin wato iya tasarrufi da dukiya ba wai kawai mutum ya je ya dauki kudin sa ya ballagazar da kudin ya bara aje a kashe masa yazo kuma ya tsuguna ya rasa inda zai sa kansa ba shi yasa aka samu wato abinda ake ce da shi alhajiru a tsare mutum akwai yaro ana iya tsare shi koda yana da kudi aka ce yaro karami wannan aya tana nuna jawazi na halaccin yin hajaru abinda ake nufi da hajaru shine wato yaro koda kudin sa ne nasa halak malak ba na wani ba in dai yaro ne karami bai da wayo sosai to ai mai hajaru a rike kudin a hana shi tasarrufi da kudin sai a rinka daukan kadan kadan ana bashi an ce za a yi wa yaro hajaru ne saboda karancin wato a hankalinsa kuma maslubul ibara ne ba zai iya ta'abiri ba zai iya wato yin bayani ayi kaza ko kar ayi kaza ba wani zai iya cutansa akan iya yi wa mahaukaci ma hajaru mahaukaci da kuɗi ga hauka ga kuɗi miloniya ne amma mahaukaci ne to anan gurin ba za a bashi ba dan an bashi zai je dare ɗaya zai halaka da kuɗin gaba ɗaya zai iya kiran wani ya ce kai zo na baka 900,000 bai baka tafi to kuɗinsa ne to anan saboda haukarsa kaga yana da wato rashin hankali an gani to za a samu su tasarrufi kenan mummunan tasarrufi to sai mai hajaru iyalansa iyayensa ƴan uwansa danginsa sai su rike kuɗin sai a rinka bashi iya abinda zai kashe kawai mun fahimci wannan yawwa ko kuma in wani lokacin aka bashi zai iya talautar da kansa ma duk zai ƙone kuɗin gaba ɗaya ya zama talaka miskini to wannan kenan to wannan ya nuna mana halaccin yin hajaru a cikin dukiya kenan tunda Allah ce wala tutu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa to wannan kenan to anan da yace warzuquhum fiha din ana nufin kuma ku basu ku dauka ku basu kada kuma a zo a rike ake a basu ayi musu mugunta ko ayi musu keta kamar yadda wasu din idan dukiyar marayu ko dukiyar yara ta shiga hannunsu to basu sai su yi tasarrufi su irin yanda suke so to wannan la yajuzu fa huwa haramun in mutun yace wannan ya ci wuta to sai Allah ya ce mai kuma
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
الله يأتي كجربي مرايو كلمة ابتلاء تنا نفهم الاختبار اختبروهم في عقولهم وأديانهم كجربي سو أتي هنقول أن صدق الدين سو مرايو وحفظهم أموالهم ده إني يدس كي ريكي عين هندو كيسو مرايو كده كده وكدو كيا كباس هكا كجربي سو تكوننا يا ياسين يا ريكي كدي sun iya tasarrufi da mutane hankalin su ya cika koko da sauran yarinta hatta idza balagun nikaha har sai in sun girma sun kai mablagar rijali wan nisa irin yadda balagar maza da mata an gane yawa sai sun balaga kenan fa in anastum minhum rushdan a lokacin idan kun ga cewa sun samu shiriya shine anastum ai absartum minhum rushdan kun lura cewa sun samu shiriya kalmar rushdan din nan malamai suke cewa aqlan wa salahan fi ddin wa hifzan lil mali wa ilman bima yuslihuhu idan kun ga sun samu shiriya ta hankali da kuma salaha a cikin addini da kuma iya tsare dukiya sannan kuma sun san suna da ilimin yadda za su gyara dukiyar to wannan idan har kun tabbatar da wannan anasum minhum rushdan kenan fadfa'u ilaihim amwalahum to ku tura musu dukiyar su kamar nan so ake a ce da kai idan akwai dukiyar maraya a hannunka to kada ka bashi sai ka jarraba shi sai ka gwada hankalin sa kamar misalin ya dame ka shifa wallahi kasuwa yake so ya tafi a bashi cikin dukiyar babansa a bashi sai ka dan jarrabe shi ka ce ga 50 ne je ka fara kasuwa mu gani kaje gani idan yaje dama bayan wata biyu wata uku ce shi ma gaskiya 50 nan da mutu to wannan ya nuna wawa ne bai da wayo ko ya balaga karka bashi kun fahimci wannan yawa fadfa'u ilaihim amwalahum ku ba su dukiyar su Allah ce wala ta'kuluha kada ku ci dukiyar marayu ya ma'ashar al-awliya'i ya ku waliyai kar ku yi wannan israfan kuna yin wato almubazzaranci kuna zubar da dukiyar bi gairi haƙin ba tare da haƙi ba wa bidaran sannan kuma kuna kashe dukiyar dan ku rigaye su kafin su girma shine wa bidaran ai mubadaratan an yakbaru kuna so kuma da ku kashe dukiyar kafin su girma ai la tubadiru kibarahum wa rushdahum hadaran min an yablughu fayulzimukum taslimaha ilaihim kada ku yi gaggawa ku rigaye su ku kashe kudin ku yi ballagazar da kudin ba tare da haki ba wai dan kada su zo su girma idan sun girma su za su zo su karbi dukiyar su kar ku yi wannan wa man kana ganiyan falyastafif Allah ya ce duk wanda yake mawadaci ne a cikin ku yana rike da dukiyar maraya kuma shi mawadaci ne to falyastafif to ya kani ay liyamtani min malil yatimi ya kiyaye cin dukiyar maraya fala yarzahu qalilan wala kaseeran kada ya zo rin kadiban dukiyar maraya ko kadan ko da yawa inda yana da kudi kalmar falyastafif tana nufin falyamtani kenan wa man kana faqiran wanda kuma ya zama faqiri ne kuma ga dukiyar maraya an bashi faqiran muhtajan ila malil yatimi kenan yana da bukata ya dan taba dukiyar maraya din wa huwa yahfazuhu wa yata'ahaduhu fayakulu bil ma'ruf to ya halatta idan ci daidai gurgudu an gane ko daidai gurgurdo bil ma'ruf kamar yadda dai aka sani a shari'a wasu kuma suka ce bil ma'ruf nan ana nufin bil qardi ya iya ce in talaka ne in yana da buƙatar dukiyar marayar to ya ci bil ma'ruf yayi bashi sai ya ci a matsayin bashi idan ya samu ya biya kamar nan an halatta ma ne kenan kana rike da dukiyar maraya zaka iya cin bashi in ka buƙata sai ka ci in ka samu wadata sai ka biya wannan shine ra'ayin mujahid sa'id ibn jubair Allah musu rahama Umar dan Khattab yake cewa inni anzaltu nafsi min malillahi ta'ala bi manzilati malil yatim ni na ajiye kaina dangane da dukiyar Allah baitul mali kamar dukiyar maraya ne in istaghnaitu ista'affaftu in dai ina da wadata bana ci bana tabawa wa in iftaqartu akaltu bil ma'ruf idan kuma na shiga cikin talauci to zan ci ta sananniyar hanya in ci bashi fa idza aisartu qadaitu idan na samu wadata kuma sai na biya inji Umar dan Khattab wasu malaman suka ce falyakul bil ma'ruf anan la ya'kuluhu illa an yattarra ilayhi kama yattarru ila al maitati kada ka yadda ka ci dukiyar maraya sai in lokacin da ka shiga tsananin bukata kamar yadda kake tsananin bukata ka ci mushe aka halatta ma ka ci mushe bukatar da ta sa ka ci mushe ita ce ta baka dama ka ci dukiyar maraya to kaji fa falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum idan kun mika musu dukiyar su ko za ku mika musu dukiyar su fa ashhidu alaihim to ku kafa shaida wannan amru irshad ne amma ba amru wujub bane umarni ne na shari'a ba wai wajibi ne cewa dole in zaka bada dukiyar maraya sai ka kafa shaidu din ba amma yana da kyau musamman ma irin wannan zamani ka karbi dukiyar maraya 700,000 ka ajiye masa ana sarrafawa ya girma bayan shekara 3-4 an zo za a bayar to in zaka bayar din ka kafa shaida shine fa ashhidu alaihim an gane ku ku kafa shaida wa kafa billahi hasiba Allah ya isa shine muhasiban wa mujaziyan wa shahida Allah shine mai hisabi kuma mai sakayya kuma Allah din tabaraka wa ta'ala shine wanda yake mai shaida yana kallon abinda mutane suke aikatawa anan gurin da Allah ce wabtalul yatama wannan dan maslaha da samun zaman lafiya ne kada a lalatar da dukiya wani lokacin idan mutum bai iya sarrafa dukiya ba aka bashi to za a barnatar da ita to hatta kaga dukiyar ta sace shi marayar to amma Allah ya ce sai an jarrabe shi shine wabtalu aliyatama hatta idza balagun nikaha malamai suka ce sai sun balaga ake nufi to ita balaga ta da namiji ta hada abubuwa kamar haka na farko dai mutum ya kai shekara 15 mutum ya kai shekara nawa 15 shekara 15 ko kuma yi mafarki ko kuma tsirowar gashi baki mai kauri a gabansa shekara 15 ko mafarki ba mafarki ko wani mafarki ba a yi mafarki yana saduwa da mace kuma ya fitar da wani abun da ake fitarwa in ana saduwa da mace din shine maniyyi kuma ya tabbata maniyyi din ne ya fitar wanda inda a ce ya sadu da mace din zai iya yiwa wannan maniyyi ya kawwana da to wannan shine mafarki ba kawai kowane mafarki ba mafarki ya sadu da mace ko yana wasa da mace kuma ya fitar da maniyyi kuma ya tashi ya ga wannan maniyyi shi kuma maniyyi kalar sa shi ne ko yanayinsa ruwa ne mai kauri kuma yana da karkata zuwa ga wato kamar fari-fari haka ba lalle ne ya zama fari kal can ba haka sannan kuma yana da yauki sannan kuma idan ya bushe a wuri kamar koko ne ya diga a guri in ya bushe za ga yayi dan kabar-kabar haka ya dan kekashe in ka dan kwankwasa shi za ka ji kamar staci ne haka sannan yana yin alama in ya zuba a jikin tufa yana yin alama sai dan kewaya haka duk inda ya sauka din yana nuna alama to wannan shine mani idan mutum ya fitar da wannan bai taba fitar da shi ba kuma wato ya fitar da shi din to wannan alama ce ta balaga ko kuma ma ya kai shekara 15 kada wani ya ce to ani yanzu shekara 18 kuma ban taba yi mafarki ba zai iya yiwa wata ila shekara 15 din bai mafarkin ba amma in dai ya kai shekara 15 ko bai mafarki ba ya balaga kun fahimci wannan wannan shine abu na biyu wato shi dangane da harkar ita balaga din kamar yadda malamai suke faɗa cewa ita balaga din tana tabbata ne akan abubuwa guda hudu guda biyu maza da mata sun yi tarayya akai guda biyu kuma maza ne kadai suka yi mata ne suka yi tarayya mata ne kadai biyu mata kadai biyu kuma maza kadai akwai kuma abinda sun yi tarayya abinda suka yi suke yin tarayya a ciki shine wato da mafarki da kaiwa shekara 15 wannan mace zai iya yiwa ta yi wannan mafarkin ita ma kuma kaiwa shekara 15 ita ma mace za ta iya yi kaga anan sun yi tarayya kenan ko namiji ko mace duk wanda ya kai shekara 15 to ayi hankali da shi ya fara zama hadari kenan kuma kai yaro in kaga shekara ka tambayi babanka in ka kai shekara 15 to an maka rijista yawwa saboda ana samun yaro kato da shi sai ya ci mai balaga ba kaya guda kuma gashi nan in dai ka kai 15 kuma kuma iyaye ya kamata ku rinka nuna musu in sun kai 15 to fa dole sai sun je sun yi sallah kuma an ajiye musu littafi wai me ake nufi da balaga an sauke maka littafi ana rubutu a kanka tari in kai mara kyau in dai na zanibi ne sai sun rubuta to ya kamata a kiyaye wannan da haka duk wanda ya cika wannan za a yi hukunci cewa balaga saboda hadisin da ya zo na Abdullahi dan Umar yake cewa uritu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ama uhudin an bujiro da ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka zo yakin Uhud a lokacin shi Abdullahi dan Umar yana da shekara 14 yace a lokacin ina da shekara 14 da aka kawo ni sai annabi ya mayar da ni yace in koma ban balaga ba wannan ya nuna ashe yaro dan shekara 14 ko yarinya ai shekara 14 to ba a balaga ba yace summa uritu alaihi amal khandaqi sai aka bujiro da ni gare shi shekarar da aka zo yakin khandaq a lokacin ina ibnu khamsi ashara fa ajazani ina da shekara 15 sai annabi yace to a wuce da ni ya bani dama to wannan ya nuna cewa kenan ya balaga ne shi yasa aka ce ya wuce wancan shekara kuma bai balaga ba yace faddasu bi hadal hadith Umar bin Abdulaziz wannan hadisin na bada shi ga Umar dan Abdulaziz sai yake cewa hada farqun baina almuqatila wa zurriya wannan shine bambancin tsakanin zurriya da kuma mayaka wadanda ake kai su yaki da wanda ake barin su a gida shi yasa Umar ibn Abdulaziz daga nan daga jin wannan hadisin sai ya aika yace duk yaron da ya kai shekara 15 duk wanda ya kai shekara 15 to shikenan a rubuta cikin mayaka ya gamu da aiki wanda bai kai 15 ba kuma aje shi wannan shine ra'ayin da yawa cikin malamai Allah madaukin sarki ya musu rahama kun fahimci wannan yawwa idan mace ma ta kai haka shikenan ba sai an duga tsawaita wani jawabi ba to amma shi Abu Hanifa yana da wani ra'ayi daban Abu Hanifa cewa in ya mace ce sai ta kai shekara 17 a ra'ayin Abu Hanifa balagar mace yana tabbata ne da shekara nawa 17 yaro kuma 18 yaro 18 mace kuma 17 kenan a ra'ayin Abu Hanifa da mace da namiji ya fi balaga da wuri mace to wannan matsalar shekaru ne fa amma ba lallai bane fa mace ta kai wannan shekarun mace za ta iya balaga a shekara 9 ma shekara 9 malamai suka ce idan akwai lafiya da kwanciyar hankali da abinci mai kyau kuma ba ta aikin wahala za ta iya balaga a shekara 9 za ga nan da nan ta miƙe ta girma sai ta fara al'ada a shekara 9 ya mace tana iya yin al'ada da ta fara yin jinin al'ada kuma to ta balaga za ta iya daukan ciki a wannan lokacin kuma za ta iya haihuwa ta girma da haka ashe musamman ya kamata iyaye su sa ido su mai da hankali akan yara musamman irin wannan zamanin musamman ƴaƴan da suke cikin ni'ima da kwanciyar hankali da wuri suke balaga da wuri sai dai ƴaƴan fukara utalakawa waɗanda ana wahala kullun ɗiban ruwa ma kurin ya ishe ta sai ya sa ta ta motsewa wahalar ɗiban ruwa a yake jiki nan wannan yana motsar da mace ya dakile ta ba za ta yi irin kukukukuk kiban nan da nan ta girma ba inda tana shan aiki a gida tana wahala shi yasa in kullu na za ku ga ƴaƴan birni yaran da suke ƴaƴan birni masu cin abinci mai kyau gida da SAC da kwanciyar hankali da babu wahala kullun a kwance take kawai makaranta ma sai dai ta shiga mota a kaita a bakin makaranta fa driver sai ya zo bakin gate ba zai sauke ta kuma ta fito in ta fito kuma a bakin gate din nan za ta tsaya ba za ta taka ta je can ba in unguwa ma za a kaita baban ta yace ina driver zo kai su unguwa nan da nan take balaga amma wacce take ma'aikaciya za ta dauki bokitin ruwa daga layin su zuwa nan ta rinka zuwa tana dawowa ko za ta je ta ja ruwa a rijiya in ta kauye ce tana sussuka ko tana zuwa roron gida ko ana yi mata ciyawa a doro mata a ce ta kawo gida tab ai wannan yayi ta shafi 20 ma da sauranta ban sani ko kuna ganewa akwai bambanci to haka malamai suka ce to amma dangane da mafarki wannan sananne ne wa idza balagha al-atfalu minkum al-uluma falyastadinu haka Allah ya ce manzo Allah ya gaya wa Mu'azu dan Jabal cewa dangane da karban jizya yake cewa khudh min kulli halimin dinaran duk wanda ya mafarki ka karbi dinari a gare shi sannan akwai abin da ya shafi cire gashi fitowar gashin gaba wannan malamai sun yi ittifaki suka ce idan a gaban wato mushrikai ne ƴaƴan mushrikai wannan babu sabani alama ce ta balaga amma akan ƴaƴan musulmi akwai sabani cewa ƴaƴan musulmi wannan gashi din zai zamanto alama ce ta balaga ko bai zai zamanto alamar balaga ba da sauransu sun yi sabani akan wannan akwai abin da ya shafi mata shine haila ko namiji yana haila to idan mace ta fara yin haila to ta balaga kuma sun ce zai iya yiwa ta fara haila daga shekara 9 ma daga shekara 9 isama to wannan shine bayanin balaga da ya shafi mata amma akwai wani abin da malaman wasu ba su faɗa ba shine fitowar mama a gaban su akwai mama da take fitowa a gaban mata na kiba yarinya karama ma za ga saboda kiba ne za ga kamar akwai mama ne a gaban ta ba wannan ake nufi ba ainihin maman da yake fitowa a gaban su na balaga su ya sha bamban da wacce wanda yake na me na ainihin wato kiba ne kuma akwai wasu alamu haka wanda tajriba yau da gobe suke nuna cewa mace ta balaga din kamar misalin za ka ga tana yawan son maganar haka maza tana yawan sha'awan ta yadda magana ta maza ko maganar soyayya haka ko wani za ta auri wani ko ba za ta auri wani ba in ta fara yawaita irin wannan to akwai alamar balaga amma dai yarinya karama ce in kai mata magana ma ko ta yi kuka ko kuma ba ta so amma in ta fara gogewa to za ka ga tana dariya ko wani lokacin ita ma za ta yi ko ta rinka rubuce-rubuce wasu alamomi haka ko a rubutu da za a iya ganewa wani alama dai na nuna cewa tana son ɗa namiji da sauransu an ce za ka ga suna yawan son goyon yara suna yawan son ɗaukan yara su ɗauke su suna riƙe su haka kamar nasu ko suna goya su ko wani abu makamancin wannan kun fahimci wannan yawa duk waɗannan wasu alamu ne da suke nunawa malamai suna irin wannan bayani ne don mutum ya kiyaye iyalinsa in ya ga irin wannan wato sai ya daɗa sa tsaro kenan a gidansa dangane da balaga ɗin hadisi ya zo ingantacce daga Nana Aisha da wani ta ma cikin sahabbai sun ruwaito manzo Allah na cewa rufi alqalamu an salasatin an ɗauki alqalami ba a rubutu na laifi akan abuwa guda uku asabihu hatta yahtalima yaro karami sai har in ya fara mafarki wa anil na'imi hatta yastayqiza haka mai bacci sai lokacin da ya farka wa anil majnuni hatta yufika haka kuma mahaukaci lokacin da yake hauka sai ya farka tukunna ya dawo mai lafiya to wannan an dauki alƙalami akan su kenan wannan yana nuna cewa idan yaro bai balaga ba babu alƙalami akan sa kun fahimci wannan yawa babu alƙalami akan sa indai bai balaga ba a rubutu akan sa wannan kenan to sai ce me kuma
bil rijali nasiban mimma taraka al walidani wal aqrabun wal nisa wal nisa nasiban mimma taraka al walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur
nam
nasiban
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ماذا سنة دربو نقاو مما ترك الوالدان والأقربون كيفن أبنى إيا إي سكبري لكما جنجي نكسا أنا نفهم للرجال للذكور من أولاد الموت كينا ماذا جيتكين إيا إيا مبتي دبنجن سا نصيب سنة دربو كيفن أبنى إيا إي سكبري da kuma abinda dangin suka bari na gado wannan nisa'i haka mata ma nasibun min mata raka suna da rabo cikin abinda alwalidani wal aqrabun abinda iyaye da kuma dangi na kusa a iyaye suka bari wal aqrabun su ma dangi suna da rabo cikin maciya gado kenan min ma kalla min wa aukasu cikin abinda aka bari na dukiya kadan ko mai yawa nasiban gafruda wannan rabo ne abin farlantawa Allah ne ya farlanta wannan wajibi ne idan an yi mutuwa a bada maza haka kuma wajibi ne a bawa mata ma
wannan aya tana mai da martani ne ga lokacin jahiliya da suke hana mata gado ba sa ba su kwata kwata sai su rike sai su hana su sai dai su cinye su to shine Allah ya ce lir rijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mata suna da gado maza ma suna da gado sai kuma yace me
wa idha hadara al qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu لهم قولا معروفا
وإذا هدر القسمة أولو القربة إذا دوري دكسا سكها لتشو جنة بنجابو وإن أولو القربة أنا نفل ذو القربة ممن ليس بوارث دوري نكسا وطن دا وطوباسا تنجادو إذا مبارش غابة على قادوني أم فالجوانا أنجم مغانا مرايو يندي كمايش غامي مغانا قادو أنا يفار بودي ما نتشيوا maza suna da gado mata ma suna da gado ma'ana jinsin maza suna cin gado jinsin mata ma suna cin gado kafin ya zo fashin baki sannan kuma yayi magana akan al-aqrabun dangi na kusa to su ma din dangi na kusa su ma suna da rabo a cikin gadan shi yasa yake wa idha hadara al-qismata ulul qurba wannan kurba dangin ka na kusa in suka halarci wurin da bangado wani ya mutu sai dangi suka zo wanda su wannan dangin asali ba sa cikin masin gado wata ila akwai hajibai da suka yi musu hajib ko hajib Hirman misali suka tsare su suka hana su ci gado kwata kwata to su sun zo sun sa ido suna kallo an raba gado su ne ku dan takuran musu shine wani da hadarin ismata ulul qurba in sun zo ku dan takura musu wayyata ma haka marayu ma in sun zo wajen da bangada ko da ba sa cikin maciya ku dan takura musu wal masakin da miskinai fa yuwaddakh lahum min at-tarikati nasibun adan takura musu cikin abin da aka bari na gado shine at-tarika wannan wajibi ne a farkon musulunci wasu malaman ma suka ce a'a ba ma sai a farkon musulunci ba a yanzu din ba mustahabi ne an so idan dai wanda ba sa cin gado suka zo wajen rabon gado to adan tsakuran musu
kun fahimci wannan to sun yi sabani shin wannan aya din tana aiki ko kuwa ba ta yi mu kama ce ko mai sufiya ce a bisa daulai ne guda biyu Abdullahi Abbas yace wai idan hadarin kismata ulul qurba wala ta ma'al masakinu yace hiya mukama aya ce da tana aiki amma wallahi sun bi mansuka ba so ce ta ba kamar yadda Imam Bukhari ya rubuta a cikin sahihinsa kaga kenan a ra'ayin Abdullahi dan Abbas har gobe in dai an jera bangado dangi marayu miskinai duk wanda ya zo wajen rabon gado ya gani ana rubuta ya kamata a dan tsakuran masa a cikin rabon gado kada a yi masa ruwa kullum a zo a rabe a ci sai an zo yana tsammanin zai dan samu a ce mallan ta yi ka ba mu guri ba ka da rabo a ra'ayin Abdullahi dan Abbas da wai Imam Bukhari aya ce mukama tana aiki ba mansukhiya bace ba ina fata da fahimta wasu malaman kuma suka ce wajibi ne ma dole ne tilis ne kawai in ba a ba su ba an yi haramu wasu malaman kuma suka ce sam aya kan shafafiya ce wannan shine ra'ayin jumhurul fuqaha mafi rinjayen malaman fiqhu wal a'immatul arba'a da su maliku su shafi'i su abu hanifa su imamu ahmad duk suka ce aya shafafiya ce da almajiransu to wannan kenan idan muka dauki wancan magana din ta farko ko wannan magana din ta biyu kenan wannan yana nuna cewa wajibi a raba gado ga wanda ya cancanta ya ci gado wajibi yana zuwa cikin ayoyin da za su zo nan gaba dan Allah ya riga ya raba gado da kansa ya faɗi suwa za su ci kuma wanda Allah ya faɗi suwa za su ci za su ainihin wato gado amma wancan ra'ayin na su Abdullahi dan Abbas yana da kyau a tsakuran musu koya ne idan sun yi da kuma wannan din yana da kyau koda ba a ce wajibi bane to zance mafi inganci din ba wajibi bane amma dai in sun zo din a taimaka a basu shine yafi tausayi ko yawa shine yafi ainihin alamar cewa mutum yana da rahama da jin kai a tattare da shi to sai yace me kin ume kuma
وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
وَمَا أَيْتَفُ كَلِي أَكَلْ مُتِمًا دَا مُتُوَى تَزُومَسَا سَيْدِينَ الْوَسِيَةِ da zo yana wasiya sai wani ya ji wannan wasiya din shi zai mutu ya yi wasiya da ya wasiya sai ya wasiya ta mugunta saboda ƴaƴan amarya sai ta ba su abubuwa da yawa ko kuma yaran sa watakila ba su kyauta masa bane ce ni na koyi rashin mutunci to zan yi maganin ku sai ce jama'a gona ta dinnan kasuwa ta wanda aka taya ta miliyan 25 dinnan a gari kaza a je a dauka na bawa daga cin garin yaje aiki da ita na ba shi kyauta motoci na tireloli na da suke guri kaza duk direban da yake jin tirela ta a gaya masa na ba shi ita lokacin ya tabbatar zai mutu kenan ina fata ana fahimta yawwa mutum da ya zo zai mutu sai yake wasiya ta kefa ta mugunta wanda zai cutar da wato ainihin magada to kan din da ka ji shine Allah yake ma wa'azi ka ji tsoron Allah ka je ka fada kuma ka sanya za ka yi kamar wani wannan ainihin matsala din ka je ka gyara masa ka ce ka ji tsoron Allah ka daina wasiya ta cutarwa ka je ka yi tasdidin sa ala sawabi ka dora shi akan daidai ka duba ka gani inda a ce kamar naka ne ake yi wa da dadi kaga babu dadi ba za ka so a ce an cutar da naka magadan ba ya yi a ce sai Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gurin Sa'd ibn Abi Waqqas yana da shi bai da lafiya sai ce ya manzo Allah ni din nan mutum ne wato mai dukiya amma wala ya rifu ni illa bulatun ba wanda zai gade ni zai ci gado na sai wata yata kwaya daya afa ata saddaqu bi sulusai mali ya manzo Allah zan iya yin sadaka da two over three din dukiyata shine sulusai ka kasa dukiyar kashi uku ka sauka ka tautar da kashi biyu ka bar kashi daya wa magada kana da misalin 90 ka yi sadaka 60 ka bar magada 30 ya halatta annabi ce a bai halatta ba la sai ce fa shatr ya manzo Allah ne sadaka da rabi da raba gida mu annabi ce la sai sa da yake cewa to fa sulus to in kasa ta kashe uku in ba da kashi ɗaya in bar kashi biyu wa magada annabi ce as-sulusu kai was-sulusu kadir ko was-sulusu kasir ɗaya bisa uku kai ɗaya bisa uku ma ayyayyawa to shine ma wasu malamai suke cewa to a tsallaka ma a kai shi ma ɗaya bisa uku yafi saboda annabi ya janjana bai hana ba amma dai ce ɗaya bisa uku kamar misalin mutum yana da miliyan 90 ya mutu ya bar miliyan 90 sai ya sadaka da yi wasiya da miliyan 30 ya bar musu 60 kadai annabi ce kai ɗaya bisa uku miliyan 30 kai miliyan 30 ma ta yi yawa to ka kasa kashi hudu shi yafi haka ma annabi ya ce shi ne ce innaka intabara warasataka aghniya'a ka bar magadanka suna cikin wadata ai khairun min an tadharahum ma'alatan yatakaffafuna an-nas ka bar magadanka suna cikin wadata magadanka suna cikin wadata ai shi fa alkhairi akan ka basu talakawa suna ta miƙa tafin hannunsu suna ainihin wato roƙon mutane suna bara shi sa Abdullahi Abbas ya faɗa cikin sahih Bukhari cewa law anna an-nasa ghaddu min as-sulusi ila ar-rubu' ina ma da mutane sun kame daga ainihin wato ɗaya bisa uku sun koma ɗaya bisa hudu ba sun yi haka da yafi fa inna sulasu ya sallu ala as-sulusu was-sulusu kathif saboda annabi ya ce ɗaya bisa uku ka ɗaya bisa uku ma fa wato yayi yawa malaman fiqh suka ce idan magadan mutum sun kasance mawadata ne ƴaƴan naka suna da kuɗi mawadata ne to ya halatta sai ka yi wasiyar a ɗaya bisa uku kawai tunda za mu suna da kuɗi sai kai ɗaya bisa uku amma idan ka nufi idan ka nufi fuqara fa talakawa ne mabukata ne to sai ka yi musu ɗaya bisa a ɗaya bisa hudu ina fata ana fahimta to wannan kenan wasu malaman suka ce wannan ayar abin da take nufi tana nufin wato waɗanda suke riƙe da dukiyar marayu ake nufi da can Allah ya ana ya ce wala ta'kulu ma israfan wa bidaran kuma nan sai ce wala yakshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida kai da dukiyar marayu karka cutar da su ka tuna kai ma da naka marayun ne suke hannun wani zaka sai musu mu'amala kikkiawa to kai ma kai musu wato mu'amala kikkiawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin abin da yake mai hadari ne kamar yadda yake cikin hadisi wato ingantaccen riwayar Bukhari da Muslim ishalibu as-sab'a al-mudiqat kuni sanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa suka ce yawan da Allah menene waɗannan abubuwa annabi ya ce shirku billah shirka da Allah halaka ne wa sihir yin sihiri da tsafi hadari ne wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq kisan kai kashe rai wacce Allah ya haramta wannan haramun ne shi ma yana cikin abubuwa masu halakarwa wa akulu riba da cin riba wa akulu mali da yatim da cin dukiyar maraya shi ne malu shahid cin dukiyar maraya haɗari ne ba ka ku kiyaye kada ku mummunan tasarrufi da dukiyar marayu sannan wa tawalli yawma zahf da juya baya ranar yaki ana fafatawa tsakanin awliya Allah da kuma awliya shaitan ana fafatawa mutum ya ja bayan gudu wannan halaka ne wa qasfu musallatil ghafilatil mu'minat wa kuma qazfi wa mata wadanda suke katangantattun mata gafalallu wanda ba abin da suka sa gaba a rayuwarsu wato irin tsoron Allah da ibada kamar su qazfi kace ai wadannan masu niqabun ai sune mutanen banza ai wadannan masu hijabun ai sune gwaznata kai ka daina ruduwa da wani hijabi da wani abin nan ka ji da in ka samu yare ta ma kawai ka dauka haka suke fada kun sani to irin wannan kai wa mace kazafi irin wannan akwai hadari kwarai da gaske to Allah ya ce wala shallazina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan su ji dore wadanda da a ce sun bar zuriya masu rauni a bayan su khafu alaihim wadanda suke jiya musu tsoron talauci fa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida to ji tsoron Allah su faɗi zance na gaskiya adalan kenan kalmar sabid a larabci tana nufin al'adilu kenan was-sawabu min al-qawli kai umarni ga wancan da yake wannan wasiya take ta tambuta kai masa umarni da gaskiya kada yayi ainihin wato mummunar wasiya ko kuma wanda yake so ya wasiya take ta ya ainihin wato ya sadakar da dukiyarsa dan ya cutar da magada shi ma yaji tsoron Allah ya kiyaye ina ma da a ce shi ne yana cikin magada
kaga ba zai ji dadi ba to anan gurin abinda aya take nuna mana shine ya ku yan uwana idan mutum yana da dukiyarsa ko kana da fanta ba sama bai halatta ka kyautar da dukiyar nan ka ballagazar da ita gaba ɗaya ba yanda ka zo mutuwa iya abin da aka baka dama kai amfani da dukiyarka shine 1/3 kawai 1/3 kawai shine abin da aka baka dama kai amfani da shi na dukiya amma sama da wannan zalunci ne da aka ashe anan idan iyaya suka ga babansu zai mutu kuma an samu sabani da Allah suka ga yana ta ballagazar da dukiya to ya kamata ai masa hajaru sai a ce a'a duk kyautar da mai gida yayi a cikin dukiyarsa sama da 1/3 din dukiyar to wannan kyautar ba ta yiwu ba ku magada kuna dama ku ce a rabon ku ne an fahimci wannan to sai aya ta ƙarshe Allah ya ce me sai Allah ya rufe magana da cewa lalle waɗanda suke cin dukiyar maraya marayu yatama jami'i ne na yatim masu cin dukiyar marayu zulman ta hanyar zalunci innama yakuluna fi butunihim nara to wallahi wuta suke ci a cikin cikinsu wa sayaslawna sa'ira kuma da sannu za su shiga cikin wutar sa'ira ko shakka babu indai kana cin dukiyar maraya to sakamakon ka insha Allah ka fada cikin wuta da haka wannan aya ce da suke tsoratarwa take firgitarwa akan hadarin cin dukiyar maraya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tun tuba harshe Allah ya mana afuwa yi mana rangwame ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan ba ku manta ba jiya ko satin da ya wuce kenan mun yi magana akan ayan nan take magana akan wato auren mace sama da daya ko na ga an yi shiru suna ta murna sun dauka na manta ne Allah ya ce wa in khiftum alla ta'dilu wa wahidatan aw ma malakat aymanukum in kun ji tsoron ko kun san cewa ba za ku yi adalci ba ku auri mace daya ko kuma abin da damun ku ta mallaka Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin littafin tafsirinsa cewa wa gharshara Allahu ta'addudan nisa'i lil qadir al adil li masaliha jamma haqiqa Allah ya shar'anta ƙara aure amma ga mai iko kuma adili mai iko kuma wanda zai iya yin adalci kuma Allah ya yi wannan ne saboda maslaha mai tarin yawa yace daga ciki ɗaya daga cikin wannan wato masalih da Allah ya sa a ƙara aure kada a tsaya akan mace guda ɗaya yace akwai taksiru adadil umma yawaita adadin al'umma manzon Allah kuma ya faɗa a cikin hadisi cewa tanakahu takasaru tazawwaju alwadud alwaluda fa inni mukathirun bikum al'umam yawm alqiyama ku auri mata masu waɗanda kuke son su suke son ku ku hayayyafa dan ni zan yi alfahari da yawan kuran tashi alƙiyama kamar ƙara aure ƙara yawan al'umma ne tunda ka aura za ku daɗa hayayyafa kaga akwai alheri kuma ka shiga cikin waɗanda annabi ya ce wato ku yi aikin alheri sannan kuma abu na biyu yana taimakawa wajen ɗaukan nauyin mata Ibn Kathir yace wa hunna aktharu adadar rijali adadun minar rijali fi kulli umma matan nan su suka fi maza yawa a cikin kowace al'umma haka ne to zaka dauki nauyin su dan annabi yace a ƙarshen zamani za a samu wato mace 50 tana karkashin mutum daya tsakanin ƴaƴansa kannansa ƴaƴan yassa ƴaƴan yafendansa danginsa mutum ɗaya zaka ga a ƙarƙashin sa akwai mata kawai banda maza mutum 50 duka waɗannan mata 50 din suna jiran umarni ne daga wannan mutumin da aka ashe yawan yin auren mutum ya aura zaka rage yawan nauyi a hannun ƴan uwanka musulmi akwai wato kafala ka rage wani wahala kai kuma ka dauka kana samun lada kun banci wannan ina fatan iyaye na mata duk Allah su banci karatun nan sama da kowa dan na san ku za ku yi mana adalci sama da su mazan a nan babin ku fahimci wannan saboda amfanin sa shari'a ta ce a ƙara aure ne ha saboda waɗannan dalilai samun yawan al'ummar annabi wannan magana ba ta malamin bane ba ta mai gidanki bane da yake so zai ƙara aure ba ta kowane mai son ƙara aure bane a magana shari'a ne wannan ko mutum yana so ya ƙara ko bai zai ƙara ba dai zamu faɗa yawa wannan shine abin da shari'a ta ce sannan kuma akwai rage nauyi kaddara yanzu ke ne kike da ƴaƴa mata sun taru miki ga sunan ai zaki so ki aurar da su kowace mace yau idan tana haihuwa a gidan mijin ta tara ƴaƴa mata Allah take addu'a take yi Allah ya kawo ƴaƴanta mazan da za su aura kuma wani abun mamaki ku lura da abu guda ban sani ba ku yanzu da ku nake magana kun san mace tana da zafin kishi ko to amma fa kishin mace akan kanta ne kawai yanzu da tana da ƴatta budurwa ta samu wani namiji gangariya yana da mata biyu ya ganta yake so zai aure ta zai je ya ƙara ta zama ta uku kuma Allah ya sa yarinyar tana son sa musamman yana dan abun nan ko yana dan abun dama-dama ko ba haka bane wallahi za ku ga wannan matar uwar yarinyar ba ta kishi ba za ku ga tana yin kishi wacce mata ba suna yi za ku ji suna cewa kai a'a ba za a yi ba ba za a yi ba ki je aje akai ki je ki cuci wasu a'a ba za a yi ba suna yi a'a ki Allah sai ki je ki zaman ki zaman ta keke yi ko zaman shi keke dai ki zauna a bai shi in ka ga mace tana zafin kishi to yiwo mata za a yi amma in a wata za a yi wa bata damu ba ina fata ana fahimta wato akwai wani mutum da ya burge ni Allah ya saka masa alkhairi zuwa ya ji wani malami yayi wa'azi akan muhimmancin daukan nauyin maraya da taimaka masa irin wannan wa'azin makamancin shi sai yake ce da ni da Allah akarmaka Allahu ni ina so zan yi aure amma auren nan da zan yi na fi son mace bazawara wacce mijinta ya mutu ya bar mata ƴaƴa daga uku yi sama wallahi ni da shi muka yi wannan magana ko sati biyu bai wuce ba yace dan Allah in an gaji wani yadda ajiyar zuci kenan wato yace a samu masa na ce ba zaura baka ce yace eh kwarai kuwa kuma mai ƴaƴa ce eh yace mai ƴaƴan ma ni ba wai kurin mai ƴaƴa ba a'a wanda ba su da uba ma wanda ba su da wanda zai dauki nauyinsu yace ni ina sha'awar in ga na auro mace ta ɗebo min ƴaƴa ta zo da su ƴaƴan wani ina wahala ina hidima a kansu wallahi malam haka muka yi da shi a yanzu nan abin da ya gaya min kenan mace mareniya da mijinta mai wanda take ta bar ƴaƴa marayu ka san malam imani mataki ne to kaga wannan abin sha'awa ne kwarai da gaske kuma gaskiya wannan sai dai a mai addu'a Allah ya taimake shi yanzu kaga yanzu misalin matan wannan ko matar wannan ai sai ta taimaka masa to wato ku gane shi aure ku abinda mata ba ku gane ba aure fa ba wai namiji yana yin aure ne saboda wai masifar karfin sha'awa ba daya kenan in yayi dan hakan ma ba laifi yayi ba ku ajiye wannan magana a gefe na biyu kuma ba wai yana yi ne dan na gidan ya rena su ba dan abinda wasu suke gani cewa in mutum ya ƙara na aure wai ya rena na gidan ne ba haka bane ra'ayi ne yanzu wannan mutumin dan girman Allah zaka tume shi da wani abu a zahiri dai mu za mu yi mutum hukunci ne da zahiri ka ji abinda yake mace ne da mijinta ya mutu yake so zai aure ta idan fa yana so a wannan lokacin kuma mai hali ne zai iya zuwa ya je ya samu yarinya budurwa gangariya sabuwa amma yace baya so amma yanzu wannan yanzu mace ya kamata ta yi mai kishi akan wannan ai ya kamata ta taimaka masa ta agaza masa to akan yi aure
dan tausayi kakan auri mace dan tausayinta akwai matar da za ta zo ta makale maka ta ce kurun kai ita take so kuma tsakani da Allah kai iya bincike kai ka tabbata saboda Allah take son ka saboda babu wani dalili da za ta so ka din saboda wani abu mutum zai aure ta dan wannan kakan yi aure dan ka rufa mutum asiri watakila ka ga cewa idan ka bar ta za ta tozarta watakila in ta shiga hannun wani wanda zai aure ta wala Allah ya lalata mata addinin ta ko ya lalata mata tunani ko ya lalata mata tarbiyyar ƴaƴan da take da shi ma sannan kakan yi aure dan kullar dangantaka da wani gida da wani gida watakila wancan gidan kana so ka samu dangantaka da su kana da manufar addini idan ka auri ƴar gidan dole kun kulla alaka dole matar da zaka aura za ta yi addini irin naka da aqida irin taka kuma zaka shigar da aqida wannan gidan zaka yi aure dan wannan sannan kakan iya yin aure saboda wala Allah gobara mutuwa accident ko wani abu na abun tausayi da ya samu matar haka kullum suna da wannan bijinta sai ya mutu ko mace ce mai addini killatacciyar mata kamammiya mai daraja mai mutunci yar arziki kuma kana ganin cewa kai in ka aure ta zaka iya rike ta da adalci ko kuma haka kullum aka ce mijinta ya fadi yayi accident ya mutu suna zaman zaman su ya kamata ka share mata hawaye ka aure ta ko kuma wata mummunar rashin lafiya da ta same shi ba aune yazo ya fadi ya mutu duk ana yin wannan to akwai auren da ake yi da wannan idan kun lura duk auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na maslaha ne yanzu annabi ya aure na sauda sauda fa ta fi shi a shekare imra'atun sabita mace ce babbar mace mai nauyin jiki mai irin kiban nan ga tsufa shi da kansa ma yace mata kawai kin ga batun maganan kwana ki hakura da Allah ko in sallame ki ma tace a ya manzon Allah ai in dai matsalar kwana ne saboda ka ga na tsufa na kyautar da kwana na wannan Aisha ka banni a karkashin auren ka yau a ce na mutu ina cikin ummatul mu'minina ya ishe ni haka aka yi ta dauki kwananta ta bawa Aisha baya raba mata kwana akwai wadanda za a je yaki za a je manzo Allah ya dauko su ya auri yar gidan Abu Sufyan fa ko sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai wanda za a je jihadi za a je ma sahabi ne zai dauke ta sahabai su ce ya rasulullah dauki wannan matar ya aure ta dan haka duk matan annabi gaba ɗaya na Aisha ce budurwa daga duk zarawa ne mata 11 ɗaya ce gaba ɗaya budurwa kaga malamai sun yi rubutu akan auren da manzon Allah yayi da hikimomin da ke cikin zawajin rasul sallallahu alaihi wasallama wancan ya aure ta dan kaza wancan ya aure ta dan kaza wannan ya aure ta dan kaza wannan ya aure ta dan kaza gana na Khadija gana na Khadija bazaura ya aure ta an ce sai ta aure mutum biyu ma kafin shi kuma da shi kuma yana saurayi matashi dan shekara 25 ana cewa shekara ta 40 amma zance mafi inganci riwayoyin da suka tabbata shekaran ta 25 ya aure ta tana da shekara 25 ya aure ta yanzu idan dan tamore ne dan ya ji dadi ne zai aure bazaura da haka ina jan hankalin iyaye mata da ƴan uwa mata ku yi hakuri da zafin kishi kuma akwai wani abin da ake wai idan za a kara aure wai sai a ce tab lalle za a cuce ki kamar misali mutum yana da mata biyu in zai karo ta uku ita uwar gida wani lokacin sai ta rinka murna eh ganda kai tana zuga ka ma'ana kayi wa wancan kishi ya ka rage mata abin nan ka mai da ita turaki ina fata ana fahimta to wannan ma duk bai kamata a yi da wannan niyyar ba kawai idan mai gida ya ce zai yi yana da niyyar yi ku ba shi haɗin kai ku taimake shi abinda ake so Allah ya bada zaman lafiya abinda ake so a yi masa addu'a a ce Allah ya kawo arziki a cikin wannan auren Allah ya sa matarka ce har aljanna kuma yanzu ku da kuke zaune kuke tare da shi me kuka rabu da shi yanzu din menene kuka nema kuka rasa babu shi din dai shi ne kuma akwai abin da yafi sauki ma gare ki yanzu irin mata misalin kina girki yau kwana biyu kina hutawa in kina ma yini kina kwance ba ki a girki ba ki a komai yana can idan ku uku ne sai ya kwana hudu bai zo gidanki ba ki karatu ki hadda qur'ani ki salatin annabi ki zikiri ha in kina zuwa makaranta ki samu dama ki karatu in kina da yaya ki musu tarbiya alhamdulillah ku hadu yan uwan juna in ba ki da lafiya ki ba da girkin ka ki wakishiyar ki ce karbi ki je ki rabanki ne Allah ne baki ni kuma zan yi zaman jinya in huta ni ma kin ga ai ni'ima ne wannan idan kina jego alhamdulillah za su taimaka miki za su agaza miki wallahi wani mutum mallan ka ganshi da matan sa mallan abun zai baka sha'awa yanda ka san abokanan sa wasa da dariya in yana cikin su kurun ya zama dan cali-cali kai mata in Allah ya baka kana da mata da yawa sai ka ji dadi kurun tsakiye zaka shiga su ta tsokalanka kana tsokalan su su tsokale ka ka tsokale su ku yi dariya ku yi wasa ku tafa halal ne to idan kana da guda daya fa idan kwaya daya ce ya zaka yi dita idan ku tafa ko kaji kaji mallai kira mace ah kai ma ba ya kuta ba da guda ɗaya Allah ya sauke da haka a cikin aure akwai irin wannan hikimomi haka Ibn Kathir ya faɗa sannan kuma yake shari'a ta haramta zina yawaita aure zai ƙara wa mutum samun killace kanshi kana da ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sai hudu duk fitinar ka dai alhamdulillah in wacce guda ɗayan bata maka ba ga wata in ba wannan ma ga wata in ba tun ma dai kowa mai dai yace akwai hikima da Allah ya bawa maza yace su auri mata hudu sannan kuma akwai rage wato saki matsalar saki kamar yaya rage matsalar saki duk lokacin da kake da mata guda biyu uku hudu idan wannan din ta bata ma rai zaka iya hakuri ka rabu da ita ka koma gurin waccan ko ba ka bane barin ga maka wani abun baka sani ba ita mace wuka ce wata ke kaifa wata mace ba gwardo ce wata take tada wata wani yace kai akana makallawa Allah saka muku da alheri ya gai yace ashe haka karin aure yake da amfani yace ai ni ban ma taba sanin kimar mata ta din ma ita uwar gidan ban san ma darajar ta ba yace wallahi sai na kara aure ya gai yace ashe yar gaye ce wato kaga da bai san cewa yar gaye bace sai da ya kara aure da tunda ta ga daga shi sai ita wahdahuma ko susu kadai in ta ga dama ta yi wanka in ta ga dama ba za ta yi wanka ba ya zakai da ita Allah kakai ne dole ka hakura ka zo ka tarar da ita cikin dauda ka tarar da ita ta yi bacci bata jira ka ba ka tarar da ita bata gyara daki ba ka tarar da ita ta maka wata miya mara kyau mara fasali ka tarar kai fada ka ce a daina ka ce kaza ni iya abinda zan iya kenan za ka hakura ka hakura ba za ka hakura ba ka bari dole ka hakura da gaskanci tunda ita kadai ne amma in su biyu ne fa dama abinda ake yi sai ka ce musu kun ga ba zan muku zalunci ba ba zan ha'ince ku ba zan cuce ku ba gaskiya zan gaya muku haka ake gaya mata duk matar da tafi faranta mun duk matar da tafi kyautata mun tsakani da Allah ni haka nake kamar azana nake inda aka karbe ni anan nake jiki ko ba kamar ni inda aka fi faranta ma anan kafi karfi kace in kin ga ina haba da ke ina abin nan ninki to gaskiya kin faranta mu to zaka sha mamaki wallahi kowa ka zo dakin ta subhanallah kai wannan labarin sai wanda yayi malamai sun yi maganganu dangane da ƙara aure suka faɗa cewa wasu sun hana tabbas akwai wanda suka ce ba za a ƙara aure ba irin su Kasim Amin waɗannan namu malamai ne waɗanda suke gasu nan ne malamai sun yi musu raddi sannan da nasara kirista su wayan kirista wasu sun hana amma kuma a cikin addinin nasara babu dalili babu hujja da ta haramta mutum ya ƙara mace sama da guda ɗaya kun fahimce ni yawwa wasu malaman sun dan kuntace abin suka ce in ma zaka ƙara auren an yadda shari'a ta halatta a ƙara aure amma da sharuɗa na farko wai haka ba suka faɗa wanda sharaɗin nan ba annabi bane shin faɗa wannan sharaɗin ba Allah bane shin faɗa ba annabi ne shin faɗa ba kurin kokari ne irin nasu kuma an ga dama za a yi rushe sharuɗin wasu za su karɓo wasu kuma ba za su karɓo ba wai ya zamanto ba za ka yi aure ba sai in matarka aqimiya ce ba ta haihuwa kamar mutumin da ya auri macen da ba ta haihuwa to wannan gurin ya kamata ya ƙara aure mai kun ya sake ta suka ce to ya ƙara aure ya nemi izininta su yi sulhu ya ƙara aure kaji na ɗaya na biyu kuma macen ta kamu da ciwo maradun muzminun, ciwo wanda yake daddadan ciwo muaddin munaffirin, ciwon da yake ma watakila transferable ciwo ne, kuma ciwo ne wanda yake zai iya tasirantar da ita kuma zai iya cutar da ita, zai iya cutar da wani ma, to anan gurin mutum zai iya ƙara aure. Sharadi na uku, mutum ya zamanto irin ya wayi gari ko yana cikin wani yanayi kawai ya jima ta ishe shi, ya tambayi kansa, yayi ya tambaye ta me dalilin da yasa baya son ta, kawai sai dai kasa ganewa. Shine anan suka ce kai hakuri har zuwa lokacin da Allah zai dawo da kai hayyacinka, amma ba laifi zaka iya ƙara aure in kana jin wannan cewa baka son ta. Dan akwai lokacin da zaka ji matar ta ishe ka haka kawai, ba wani abu, ba wani abun da ya faru, kuma sai ka ji ta ishe ka, watakila ba ta da mu'amala kyakkyawa, watakila watakila. Sannan akwai ar-raghbatul jinsiyya ash-shadida, tsananin sha'awa mai karfi. Wasu Allah yakan halice su da karfin sha'awa, ba za su iya hakura da mace guda ɗaya ba, wannan haka suke daban-daban ne. Kamar yadda a cikin mata ma akwai mata, akwai matar da take fitinan mijinta, kai akwai mijin da yace kai na hakura yace ya hakura saboda fitina, tana jaraban sa koyaushe, ita tana da alaka da namiji gawai, kuma zai iya kokarin sa kawai a matsayin ma kamar bai komai ba, sai ya gama wahala sai take bata ma san yana yi ba, to kaga wannan akwai mushkila. Yaga wato ba irin nau'in su guda ɗaya ba, to wannan gaskiya yace shi ya hakura. To ana samun mazan ba wanda su ma mace guda ɗaya ba za ta iya musu ba, za su iya cutar da ita a rayuwarta. Akwai mutumin da safe yana alaka da mace, da rana ma haka, da daddare ma haka, da waye da waye haka, da sauransu. Kun ji labarin wani mutum da ake faɗa shi kuma jarabar da yake tattare da ita, shi kuma wai maman da matarsa take bawa ɗa ko take bawa ɗa fa, shi kuma shi yake zuwa yake shanyewa. Ka san me yake yi? Da safe idan ya tashi kafin ya fita, sai ta bashi maman nan ya sha. Ka tofa mai gida babba guda ne. Wai wannan matar ce ta rubuta tambaya, take tambaya. Idan ya je kasuwa ya dawo. Idan ya je kasuwa sai je dawo. Haka da daddare ma in ya zo. Wai har ta kai ga shi yaron da ake shayarwan baya samun nonon. An yi masa magana ya ce matarsa ce, kaga wannan ya zama bala'i yayi, ya zama ciwo, ya zama cuta, ya zama rashin lafiya, kaga sai ta kula da shi. To a irin wannan misalin mutumin da ya hadu da mace, Allah ya jarrabe shi da wani yanayi irin wannan, to kaga ba lallai sai je ƙara aure, haka suka ce, ko ba haka bane? Sannan kuma da sharadin mutum zai zama adili. Akwai kuma alhaja ijtima'iyya, bukata ta yau da gobe inda ake zaune. Misali a samu karancin maza da yawan mata, dole a yi aure. Misali gari ne aka zo aka yi yaƙi, yawanci mazajen garin an kashe su sai mata, to waɗannan matan garin wa zai aure su? Sai ku yi ta aure, ku a aure su gaba ɗaya. Wannan yana faruwa a lokacin da ake fita jihadi ana zuwa yaƙi, sai a je garin gaba ɗaya yawanci an kaso su, to wa zai aure su? Dole ku za ku a aure su. Kamar yanzu ɗin ma da yake kaga mata sun yi yawa, maza sun yi kaɗan. Ka fita makaranta, duk makarantar da ka sani ta mata ne, junior, secondary, senior, secondary, in sun fito yadda ka ga, subhanallah, wallahi sun fi awaki yawa, tuli da yawa, kari haka da yawa. To abinda za ka tunani yanzu waɗannan 'ya'yan idan ba ana yin aure ana ƙara aure ba, wa zai aure su? Ni yanzu ina da misalin, ka ce kadira ina da 5 a gidana, ana nan ma kana da 6 a gidanka, wancan yana da 10 a gidansa, wannan yana da kaza. To idan ba ana ƙara auren ba, wai wa zai aure su? Yanzu za a yi haihuwa a unguwa, sai a yi haihuwa guda 10, sai an ci sa aka ji an haifi 'ya'ya maza guda 2, 8 gaba ɗaya mata ne. To idan ba a ƙara aure, wa zai aure su? Da haka wannan duk yana daga cikin abubuwan da za su sa a ƙara aure. To duka waɗannan wato fahimta ce ta malamai da kuma istiqra'i da tatabbu'in nusus da dalilai yasa suka fitar da waɗannan hujjoji. Amma ko da ba da wannan dalilin ba, haka kurum kai ra'ayi kace kana so ka ƙara aure, ya halatta ka ƙara, dan ko babu dalilin da ya haramta maka, sai ma dalilin da yace kai. Wannan jawabi za a same shi a cikin littattafai da yawa da malamai suka yi magana akan wato ƙarin muhimmancin rayuwa da kuma ƙarin aure. Akwai littafin da ake ce da shi Al-Qur'anu Manhajul Haya na Imam Al-Ghazi As-Subhi, yayi bayani akan wannan. Sannan kuma sauran addinai ma ba musulunci ba, in ma kana so kai wani dan ka san saboda tsabar shi wai Yahudanci ko dan boko ne, wai ba zai ƙara aure ba, to Yahudawa ma sun halatta ƙarin aure. Yahudawa ma a addinin yahudanci ya halatta ba yahude ma yana ƙara aure saboda akwai ƴan ra'ayin boko ah no only one is okay for me no ka sa akwai masu abin nan kai mutum ko yaje ta aure kana ta aure ah to yana ta aure yayi sunnar annabi ya ga zai iya yana da iko yana da hali yaji yayi sai ka zarge shi kai tunda ka zama kamar fasto taka daga kai sai kai ta hana ka ƙara ka zo ka zarge wani ai ba daidai bane yanzu wani fa wallahi tallahi matarsa invitation din aure bai isa shi da shi gidansa ba invitation na wani to ka zo ko ba ku da aiki sai aure sai ran ta ya baci sai ce na daina zuwa ma da shi invitation din aure kuma wato mata in sun samu wuri suna yanka maza fiye da yanda kake tsammani idan mace ta rena maka wayo wallahi magana aure baka isa ka kawo gabanta ba kana kawowa sai ta bata rai kurum ta turbi ne sai ga mutum ya dawo yana cewa ah to tunda dai baki so a bar maganar kaza wani ne yayi kuskure ya je zai aure ni wallahi tallahi in dai ma Allah dai ya kaddara mana wannan abin ya faru ai ni kan dai na riga na aure kima to ni na ruwana da wata mace ai shikenan har aljanna ta ji dadi ta rubuta wannan ta ajiye shi gaskiya ai wallahi in dai Allah ya sa aure ta ai shikenan kuskure ne ka ga mace wannan ba daidai bane ko baka da niyya kace kana nan insha Allah ah to in kace mata ba za kai ba wani abu ya kaddara ka zo kai yaya za a yi yanzu wani yayin shi yana da mata suna zaune zama abu na an yi hadari accident ya fadi ya mutu kuma yana da ikon zai kara aure ya aure matar yayan mana ya rike yayan ba ya fi ba wani yana zaune kanin sa ya ji ya tafka hadari kuma kanin nan nasa yana da mace ya aure ta yayan su biyu uku da ya batta wani ya je ya aure ta yayan su fada hannu wani ya aure matar kanin mana ya dawo da ita wajen sa ba yayi ba to idan an sake wa mata ku yi hakuri iyaye na mata ku yi hakuri idan ka sake wa mace to wallahi za ta kai ka tabaru wai kai maganar za ka kara aure ma wai ba za ka yi ba wani kuma yanda yake zagi har da zagi yake zagi masu kara aure ai yanzu duk wanda ka ga ya kara aure ma haukaci ne ai irin rayuwar Najeriya nan mutum ya je kara aure ai ya zama haukaci ka ji fa dan girman Allah wani kuma yana da bukata iya da tsananin bukata sai ce to wallahi ni kam da Allah zai taimake ni Allah ya sa dai mu samu fahimtar juna ta dan dawo abin nan ina da bukatar karan nan amma wallahi fi tayyu ba mala haka wata mata ta yana baku labari take ga mijinta wata ran san sha iska tace to amma fa ni duk da ka kara aure sai dai in mutu haka ta ga masa yace ha ba da Allah ishe ai ba zai yi ba kurun wata rana ya akai rayuwa tana juyawa sai je ya ci gaba da neman aure ne ma har aka daura aure har aka yi auren bata sani ba sai yazo suna zaune suna hira yace wanci da Allah ya kama wa'azin sa kin san al'amari na kaddara Allah yake kaddaro komai yana jan ayoyin sa yana bayani tace me kake nufi ne yace a dama na son ga miki ne Allah ya kaddara ne mun samu karuwa ke ma kin samu karuwa tace kamar yaya ke aure ne sai tace aure kai da gaske kake yi yace wallahi da gaske nake na yi aure kurum sai ta fado daga kan kujera kuma sai ta mutu ta ce ta tafi lahira wannan za a tashe ta a tashi a tutar kishiyoyi kenan shugaban masu kishi na lahira ta mutu wai shine wai ake cewa wai waye kashe ta shi ya kashe ta ko ita ta karkanta malamai sun yi ijma'i cewa halal ne a ƙara aure kamar yadda suka yi ijma'i kuma haramun ne a ƙara sama da mace biyar ina fata ana fahimta kuma annaba a haramun ne a ƙara sama da mace hudu haramun ne a aure mace biyar in dai ba bayi ko ƙwarƙwara ba kuma annabawan Allah ma an bibita suna da mata sama da ɗaya ma'ana ƙarin mace yin aure sama da mace guda ɗaya wannan sunna ce ta annabawa ma annabi yaqubu yana da mata guda biyu ga annabi ibrahima Allah ya masa jin kai da rahama ya aure hajara da saratu shi ma matansa guda biyu annabi yaqubu kuma an ce ya hada ma tsakanin ukhtain ne yan uwa guda biyu ya hada saboda a shari'ar sa ba haramta ba ga annabi dauda an ce yana da mata 70 a wata riwaya aka ce 99 ga annabi suleiman yana da mata 100 kamar yadda hadisin annabi ya nuna mata 100 idan zaka iya bismillah Allah ba zai sani kawai a wannan maganganu duka ba ra'ayina ne na faɗa ba dan saboda kada wani ya ce ko abin nan ni ma na karanto shi ne cikin maganganun malamai da tafsirin alqur'ani na wannan ayoyi din da muka karanta da kuma wani tafi da ake ce da shi mahasinu ta'addudu zawjati rubuta mahasinu ta'addudu zawjat wato kyawawan abubuwa da yake tattare da ƙarin aure na Abi Usama Adil ibn Muhammad As-Siyaghi Abi Usama Adil ibn Muhammad As-Siyaghi daka yin aure ƙara aure akwai taimakon al'umma akwai samun saukin rayuwa da saukakawa su matan da saukakawa kanka da ladan ciyarwa akwai kuma nauyin masara shi kuma nauyin masara sai ka nemi ubangijin masara ya taimaka maka ko ba ka bane ba abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma har shi Allah mana afuwa tambayoyinka sai wani sati insha Allah za mu amsa su assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh